mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar mura zamani dauke da labarin yanda aka yi zargin wata uwar gida ta yi sanadiyar konewar gaban mai gidanta ta hanyar zuba masa tafasasshen ruwan zafi a buta lokacin da ya buƙaci ta bashi ruwa ya je ban daki wanda kuma tuni al'amarin ya je ya dawo ya ratsa ta gaban jami'an yan sanda har ma kuma yanzu haka ya dangana da gaban alkali kuma ita wannan mata da ake zargi ta ni ta tsaya a gaban alkali har ma an karanta mata tuhumar ta a makon da ya gabata aka kuma sanya wannan rana ta yau domin a ci gaba da shari'ar aka kuma sake dawowa a yau din inda yanzu haka ta riga ta gama tsayawa a gaban alkali kuma nake iya hangenta a gadirin din kotu gabanin mai faruwa ta faru ko dai a danka ta hannun beli ko kuma a maida ita inda ta fito gidan ajiya da gyaran halin amma kafin mu je gare ta yanzu haka ina tare da shi wannan mai gida nata wanda iya ce alhamdulillah sauki ya fara samuwa zamu so mu ji a takeice wai menene abin da ya faru
so ranan Laraba dai da safe nace mata na mai suna Sumayya Shaibu Abu Dakaya ta dama mun kunu sai ta sa ruwan zafi ce ba tsami na kawo mata tsami ta dama mun kunu a takeice dai sai na dan fita ina dawowa ki nace ina kunu sai ta ce sai ta yi shiru sai nace bari in shiga ban daki a gabanta na dauka buta ina zuwa sai na kwarara mu gabana sai inna lillahi da neman agaji a takeice sai na fito ina fitowa ta sai a bakin kofa nace mata duk me yasa kika aikata min wannan abu tace ai ita ba za ta haihu da ni ba kuma ba za ta dama mun kunu ba nace shi yasa kika aikata min wannan sai ta kalkile da dariya sai nace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kin cuce ni abin da ya faru kenan da safe a rana
an kai ka asibiti
lalle na je asibiti
ya likita ya duba yanayin
so ya duba yanayin abun dai abun ya yi muni tunda an yi dressing din shi to a takaice dai a halin da nake ciki haka dressing din an yi dressing ai komai to amma halin da nake ciki gaba na yanzu ya samu matsala
a yanzu haka
so sai kuwa kwarai da gaske
ya zuwa yanzu me kotu tace akan al'amar
to ita mun zauna da mai zaman farko yau ne zama na biyu so an gabatar da magana kan gaban alkali inda ta musunta sannan alkali ce zata ko ta ce zata yi nazari a yau dai aka zauna so amma ta kace an bada bailin ta akan wasu sharuɗan da aka bada in aka cika shi ne za a cire ta a wannan
sharuɗa ne kotun ta sa
yawa sharuɗan shine an bada bailin ta akan 50,000 sannan kuma su kuma masu saya mata din su ma akan 50,000 sannan kuma kowanne ya kasance ma'aikacin gwamnati wato mai matakin federal da kuma state ko local government wanda kowanne su label din shi bai gaza label 10 ba zuwa sama ba sannan kowa ya gabatar da passport din shi ko driving license da kuma voter card din shi a takaice abinda kotu ta bada umurni kenan
to amma yanzu na ganka cikin suturar ka da dogon kayan ka da wandan ka yanda ya kamata a bayan ma kana iya sa kayan ka ba matsala
ai mallam ko yanzu da kaga ina saye kawai zuciya ta irin ta nirji in ba haka yanzu da nake saye da kai jiri ma nake ji sai da halin da nake ciki
kun dade da ita ne
ba mu dade da ita ba mun yi aure a takaice da ta aikata mun wannan wata biyu kenan so akan ba ta da ta aikata mun wannan wata biyu da aure ta aikata mun amma yanzu a halin da muke ciki mun rabu da ita saboda ta tilasta in sake ta saboda ta ga ban da gaban
bayan da hakan ta faru ne ta matsa sai ka sake ta ko kafin hakan ta faru
bayan da hakan ta faru ta matsa sai na sake ta
to amma kafin hakan ta faru ta nuna dama tana son ka sake ta din ne
ta nuna kwarai da gaskiya iyayen ma sun ba da goyon baya suka ce in saka musu ɗaya su bayan ita din ta nuna ta ce in sake ta
tun kafin ai hakan kenan
bayan an yi hakan bayan ta zuwa mun ruwan zafin yanda ake ciki suka
to a lokacin kafin ta zuba maka ruwan zafin duk bakku da matsala da ita tabbatin tana son ka sake ta sai bayan da wannan matsalar ta faru da kai ne ka koma yanda kake sannan kuma da ita da iyayen suka buƙaci ka sake ta
yawa gaskiya ne haka yake kafin hakan babu wata mun saki sai da hakan ta faru to shine fa ta masa sai na sake ta iyayen ta kuma na kira iyayen na ce akwai matsala a gida na su zo suka ce kawai saka musu da ɗaya su a takaice akan hakan ita karan kansa sai ta gurta koma gida ta zauna gidan su ta yi kusan wata ɗaya ba a kira ni ba a takaice dai sai na sallame ta na ba ta takardanta
kai batun ta ce ba ta son ta haihu da kai kana ganin shine dalilin ko akwai wani
shine dalilin domin abin da yasa hakan ta faru ba ta so ta haihu da ni sai ta kasance a lokacin ta ga batun wata to kaji sallar abin da yasa ta aikata mu haka kuma ta fade da bakinta ba ta so ta haihu da ni
ba auren soyayya bane
auren soyayya muka yi mallam amma dai ta yaudare ni
an yi soyayya da
an yi soyayya mallam kwarai da gaske an yi soyayya.
Yanzu me fatanka?
Yanzu ina fata kotu mai adalci ta duba wannan lamarin ta fitar man da hakina akan wannan abin da ta aikata min.
To mai sauraro, gaba ta farko kenan, in Allah ya nufa za mu ci gaba da bibiyar sauran gabobin al'amarin, musamman bangaren ita wannan mata da ake zargi da wannan danyen aiki wanda yanzu haka nake iya ganin ta a gadirin din kotun, da ma kuma kungiyoyin kare haƙƙin dan adam waɗanda su ma suna cikin wannan al'amari, dukannin su za mu kokarin yin tabin alli da su domin mu ji ta bangaren su da kuma yanda abubuwan suke zuwa a nasu bangaren. Amma dai abokina, yanzu da muke tare da kai na iya gano ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da suke ta fafutuka da faɗi tashi akan wannan al'amari, zan kokarin laluboshi mai ji ya za su ce dangane da wannan al'amari. Dan haka mai sauraro, kafin na wato ainihin yanke wannan zango, yanzu haka ina ta kokarin danganawa da inda na gano alamun ɗaya daga cikin jagororin kungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suke kan wannan al'amari, kuma za mu ji menene abin da za su ce a kai, tunda mun ji ta ɓangaren shi wannan bawan Allah da aka riga ake zargin an yi masa wannan al'amari. Kai tsaye yanzu mai sauraro, a daidai wannan lokaci da muke wannan kokarin yin magana da ku ma sauraro kai tsaye, ina tare da shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da jin kai ta ƙasa ne, mai suna da turanci Human Rights Foundation of Nigeria, wanda za mu ji ga wannan al'amari da ake ta faɗi tashi a kansa, kuma kuna cikin al'amarin. Ya kuka kalle shi?
To alhamdulillah, kamar yadda dama can aka fara shari'a, wanda yarinyar nan an sa ta ta shiga an kai ta kurkuku, yau lauyoyinta sun zo kuma an nemi beli, kuma kotu ta yi granting beli. To amma alhamdulillah, kamar yadda mu hukumar kare haƙƙin ɗan adam, beli ba cewa shine ƙarshen shari'a ba. Beli za a iya karya shi a kowane lokaci, kuma za a iya cewa a'a sai an zo za a yi wannan abu. To alhamdulillah, wannan shari'a mu muna gani insha Allah, kamar yadda muke bukata, muke kuma tunasar da alƙalai cewa duk abin da za a iya zama cewa fa ana adalci, shi adalci shine abin da ya kamata a ce alƙali ya yi, kuma shine kofarsa ta aljanna. Alhamdulillah, muna ganin Allah yadda za a dawo, idan aka dawo to mu kuma za mu ci gaba da sa ido akan wannan shari'a har sai mun ga abin da ya tabbata a kai, amma inda duk dai abin da shi alkali kotu ita ce uwa ita ce uba na kowa, kuma kotu ce take da hurumi wanda za ta duba wannan bangare ta bude wannan gare wanda ta ga cewa ya samu lam'a, to a lokacin shine ina gani za a biye inda za a yanke shari'a, kuma inda za a ba mai gaskiya gaskiyarsa, mara gaskiya kuma ya zama an hukunta shi daidai da laifin da ya aikata.
Ya kuke kallon irin wannan abubuwa na a ce mata suna yunkurin, ko kuma ana zargin mata da aikatawa mazajensu wasu al'amura marasa daɗi makamantan irin wannan?
To alhamdulillah, yanzu shigarmu ya sa abin ya yi sauƙi. Da kullum ka je mace ta kashe miji, mace ta soka wa mijinta wuta, wuka mace ta banka wa mijinta wuta, to duk wannan abin yanzu saboda shigowarmu da abubuwan da muke da bibiyar shari'o'in da muke, to ya zama cewa yanzu wannan abin yanzu ya yi sauƙi. Ba kamar da ba, kai a kanka ɗan jarida za ka ga cewa yawanci wannan abin da yake ci kamar wutar daji a da, amma yanzu abin ya lafa, kamar an kawo 'yan kwana-kwana an fesa, kuma wannan su matan da suke abin da wa'azi da ake musu da sauransu, da kuma irin hukuncin da suka ga kotu tana yi, to shine ya sa dole kowace mata ta sha jinin jikinta.
To mai sauraro, ita ma waccan gaba za mu ci gaba da bi domin jin nata ɓangaren dangane da yadda abubuwan suke zuwa suna dawowa akan wannan zargi da ake mata, ko da dai ta musa ta ce ba tai ba, kuma ko tana ci gaba da bibiya kamar yadda kuma kungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam ta faɗa, shi beli ba shi ne ƙarshen shari'a ba, kuma ba yana nufin an wanke mutum ba, dama ce da doka ta bayar, don haka kotu ta kan yi amfani da ita a sa mutum a hannun belin, a kuma ci gaba da shari'a har zuwa lokacin da za a same shi da laifi ko kuma a samu bai aikata ba. Ibrahim Abdullahi, Suran Dinki, akan mita 88.5 da Dal FM, muryar zamani.